إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا بركة مدسادوا أو أن مسلاتي ميتارة البركة مسجد الخلفاء الراشدون كان تناتر وكو محادرة كأبن دي شهي لدب نأزمي دين دي كماتا باوا يا ترقونا وتا من البركة wata wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya amsa ko ya ce amin akan wata addu'a wanda mala'ika jibril yake yi yake cewa Allah turmuza hancin wanda wannan watan ya shigo bai yi abin da ba zai kasance ɗaya daga cikin wanda aka entar da su daga wutar jahannama aka sanya su cikin layin wanda za su shiga gidan aljanna mun san irin martaba irin daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma mun san wane ne mala'ika jibril mutanen da ubangiji ya bayyana mana la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna da dai rana ba za su yi ba abinda za ya saba wa ubangiji ba duk abinda aka umurce su shine suke aikatawa to wannan mutuma ai yana daga cikin abubuwa wanda suke shamakance bawa ubangiji yake amsa addu'a bawa shine lahi kurakurai wanda bawa yake aikatawa to su ba su aikata lahi yayi addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsarki wanda shine fiyayyen halitta yace amin kawo ku duk wanda kwa ya kasance irin wannan ko wannan al'amari ya tabbata akan shi to hakika ya tabewa a rayuwar shi wannan wata mai daraja wannan wata mai albarka wannan wata mai fadala ya shigo amma dai bakka daga cikin layukan wa'inda za a ce a'a wani an hudda su daga cikin layin wanda za su shiga gidan wuta sun shiga gidan aljanna wannan ba karamar asara bace ba muna fatan Allah sanya muna daga cikin intattu a cikin wannan wata wanda yake shirin kama wata mai albarka watan Ramadana tabbas hakika hadisi ya Imam al-Tirmidhi Ibn Majah da shi da Ibn Hibban a cikin ingantaccen littafin shi Sahih Ibn Hibban sun mutar da hadisin Talha bin Ubaidillah yake cewa wa'ansu mutane daga wani gari wata kabila ta Bali sun zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum guda biyu ne suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka musulunta dukkan su kai tsaye a lokaci daya suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a miye haru ɗaya daga cikin su Talha yake cewa a cikin wannan mutanen guda biyu yahi kuzari yahi tsanani wurin bautar ubangiji da ayyuka wanda za su gabatar da shi ko za su kusantar da shi zuwa ga ubangiji shi kuma ɗayan yana iyakacin kokarin shi amma dai bai kai wannan na farkon ba kokari wurin ɗaukar kalmar la ilaha illallah wurin tsayin daka akan ibada yace gashi nan wata rana manzo Allah yace a huta yaki sallallahu alaihi wasallama yace sai muka tashi muka huta yaki tare da su yace sai gashi nan wannan wanda yake mai tsananin ibada wanda yake mai tsananin ibada wannan wanda yake mai tsananin ibada yake cewa sai yayi shahada mun san mutuwar shahada yanda take wanda idan an ce maka wane yayi mutuwar shahada to ba wata tantama gidan aljanna ita ce mako ba yake cewa sai yayi mutuwar shahada yace shi kuma ɗayan Allah sai ya jinkirta mai rayuwar shi sai da ya ƙara shekara guda a cikin tsawon shekarar ya azumci watan Ramadan ya sallaci sallauli wanda ake sallata a cikin watan Ramadan yace sai gashi nan Allah ya mai mutuwa bayan shekara guda da mutuwar wancan na farko wanda yayi shi kuzari yayi shi tsanantawa wurin bangaren ibada yace kurum wata rana sai ne mulki ga munan mu uku mun zo bakin kofar gidan aljanna muna jira mai izini ya mana izini mu shiga gidan aljanna yace he ga ka wani mutum wani ya huto daga gidan aljanna
bai ma kowa izini ba da ni da wancan wanda ya fara mutuwa yayin shahada bai mana izini ba sai yayi wa wannan mutumin wanda Ubangiji ya zinkirta mai tsawon shekara guda ya azumci watan Ramadan sai mai izinin shiga gidan aljanna yace wani shiga gidan aljanna an bada izinin ka shiga gidan aljanna yace ya shiga gidan aljanna yace bayan sai shiga sai wani ya sake hutarwa sai yayi wa wannan wanda ya shahada izini ya shiga gidan aljanna yace kuma sai wani ya sake hutarwa daga gidan aljanna ina jiran ya muni izini sai ya ce mini a'a kai koma lokacinka bai yi ba me ya sanya saboda ba dauki ran shi ba har yanzu yana rayuwa a saman duniya yace zai ya tashi washe gari sai yake bayi wa ƴan uwa cikin sahabbai yake ba su labari abun ban mamaki yaya zai a ce wanda ya mutu wa shahada a ce bai shiga ba gidan aljanna ba bai riga ya shiga gidan aljanna ba sai wanda ya jinkirta tsawon shekara bayan kowa ya san halin su wannan na farkon wanda ya mutu wa shahada yahi kuzari yahi karshe shi wurin bautar Ubangiji wannan abin sai yake baiwa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mamaki yaya hakan ya zata kasance sai labari sai ya timma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake tambayar su to mi abun ban mamaki akan wani ya riga yi wani shiga gidan aljanna yake cewa ku saurara shi wancan din nabi wanda ya rasu wanda Ubangiji ya jinkirta mai shekara yace ba ya azumci watan Ramadan ba sahabbai suka ce kwarai ko ya azumci watan Ramadan yace ba ya sallaci salloli kaza ba yayi sujada kaza ba suka ce kwarai ko ya manzo Allah yake ci musu tutsan kaninsu a gidan aljanna da shi wanda ya shahada da shi wanda Ubangiji ya jinkirta mai ya azumci watan Ramadan ya sallaci salloli na watan Ramadan yace tsakankaninsu kamar tsakankanin sama da ƙasa darar sa a cikin gidan aljanna kaleka ka gani wannan shi yake nuna maka idan ka ajiye hankalinka ba karaman ni'ima bace ba Ubangiji ya kawo ka ya zamnar da kai ya sanya ka kana daga cikin wa'inda zasu rayu zasu azumci wannan wata na Ramadan kuma su yi tsayin daka akan sallata sallolin shi da ayyuka na alkhairi wanda suka dace a cikin wannan wata na Ramadan wannan ya zamanto wajibi ga dukkanmu mu yi wa Ubangiji godiya iya godiya akan wannan ni'ima wadda yake shirin yayi mana ta musaltanta mu ga watan wannan wata na Ramadan ko mu azumce shi da haka mu ƙara jaddada godiyar mu a gun Ubangiji ko mu ƙara roƙon shi ya datar da mu da azumta wannan wata mai albarka watan Ramadan da sallata sallolin shi da dukkan ayyuka na alkhairi wanda suka dace ayi a cikin wannan wata muna fatan Ubangiji ya ƙara mana ya ba mu damar yin haka Allah datar da mu abinda nake so mu tunatar da juna shi shine wa'ansu gabbai wanda suke ya zamanto wajibi ga mai azumta watan Ramadan ya kasance ya san su na harko idan an ce maka wata na Ramadan shi shine wata wanda Ubangiji wanda ya zaba a cikin watanni watan da yahi kowanne wata a cikin watanni shine Ubangiji yake bayyana mana shine watan da Ubangiji ya saukar da Alkur'ani a cikin shi shine watan da aka ware wani dare guda a cikin shi wanda ibadar dare guda kamar dare dubu ne mutun ya raya wannan dukkan yana daga cikin ni'ima wadda Ubangiji wadda yayi wa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan wata na Ramadan ɗaya ne daga cikin wata ko azumta wannan wata na Ramadan ɗaya ne daga cikin rukunai guda biyar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana wanda bai cika su ba to ba shi ba musulunci shine hadisin Abdullahi bin Umar wanda yake bayyana mana yake cewa an gina wannan musulunci akan rukunai guda biyar ya kawo shine shedawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammad ma'aikin Allah ne sannan a tsayar da sallah a bayar da zakka sannan a yi azumin watan Ramadan shine idan muka koma cikin suratul baqara zan mu ga Ubangiji yake bayyana mana ya ku wanda kuka yi imani tabbas an farlanta muku azumta watan Ramadan kamar yanda aka farlanta mu al'ummu wanda suka gabace ku ko kun samu takawa menene nan takawa ku ji tsoron Ubangiji ka san ka ladabtar da zuciyarka ko ka ladabtar da gaggan jikinka ka ladabtar da kanka akan wa'ansu ibadodi wanda koda watan ya shude zaka yi kokarin ka zagine damtse ka ringa yin su ko ka samu takawa ko ka samu rabo a gobe kiyama a gun Ubangijinka shine can kuma Ubangiji yake bayyana mana lalle wata wannan wata ne wanda al'umma ta ijma'i akan wajibi ne azumta shi dalilin yana kalkashin ɗaya daga cikin rukunai guda biyar na wannan musulunci watan Ramadan ko azumta watan Ramadan yana da fadala fadala kuma ba dai ba bi ba da kai hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi hadisi ne ingantacce wanda aka samu shi daga Abi Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah mai kira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa duk wanda ya azumci watan Ramadan yana mai imani ya yarda lalle wannan al'amarin wa ubangiji ne ya nani ya farlanta mun dan azumce shi kuma baya da haka yana mai neman ladan wannan yana mai neman ladan wannan azumta kwanakin da ya azumta a cikin wannan watan na Ramadan yake cewa tabbas ubangijin shi zai gafarta mai duk abin da ya riga ya gabata daga zubban shi sharadi na farko ka azumci watan amma dai a wani hali ya kasance azumta ya haɗu da sharadi guda biyu kana mai imani kana mai kirda da ladan abin da ka azumta a gun ubangijinka wannan shi zai baka damar ka wunye lahiya a gobe kiyama shi zai baka damar ubangijinka ya kankare maka duk abin da ya riga ya gabata a gobe kiyama haka da kai hadisi wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi shi ma hadisi ne daga Abi Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi ubangiji mai hadisi ne wanda yake kudusi ubangiji madaukakin sarki yake cewa dukkan ayyukan da dan adam zai aikata a rayuwar shi ta duniya dukkan su nashi ne na dan adam ne kanka kakewa sallan nan da kake zauwa kai kanka kakewa sadakar da kake yi kanka kakewa duk wani aiki na alkhairi da zaka yi kanka kakewa alherin kanka yake komawa sai ubangiji yace illa siyam yace sai dai azumi duk wanda yayi azumi yake cewa fa inna hudi yake cewa azumta azumi yake cewa lalle wannan nawa ne wa ana ashzibi yace ni nake sakantawa ubangiji shi kadai ya san irin ladan da zai baka dukkan wata ibada da bawa da zai yi mun san adadin ladan da za a baka lada ne 10 ko kuma alimka maka shi zuwa 700 zuwa ga abin da ubangiji ya ga dama amma dai shi azumi ubangiji yace a fa inna huli yace ibada ta ci tawa ci bawa yawan yayi ni bai ci komi ba bai sha komi ba ya nisantar da bakin shi halshen shi da fadin abin da bai dace ba kunnan shi da abin da bai dace ba yaji ba da hannayen shi abin da bai dace su yi ba kawuwan shi abin da bai dace su yi ba inda bai dace su yi ba bawa ya zamuna kurum dan Allah yake cewa wannan ni kadai zan sakanta me yake cewa idan ya kasance ku tabbata ya ku bayu lalle azumi garkuwa ne duk wanda zai yi azumi to tabbata zai samu garkuwa ta jiki garkuwa ta abubuwa daban-daban yake cewa kuma idan ya kasance rana azumin ɗayanku to kanda ɗayanku ya kasance yana daga cikin wanda za su ringa harauka suna ta ihoce akan titi suna faɗin maganganu wanda bai dace ba yace kowa kuma baya da haka kanda mutun ya ringa kulba ya ringa annabimanci duk abin da bai dace ba kanda mutun ya ringa jahilci menene jahilci wani idan ya maka kai ma kai ko kuma ka ringa ba mutane abin da bai dace ba ka shiga bangare na zalunci yake cewa dukkan wannan bawa wajibi ne ya nisance su yake cewa idan wani daga cikin ƴan uwa ko wanda ake zamne ya riga ya zage ka ko ya maka abin da ba daidai ba ka ce me wani ni azumi nake babu tarzuma babu tashin hankali a huda yake cewa na rantse da ran wanda Muhammad yake ran shi yake hannun shi manzo Allah yake wannan magana yake cewa wallahi doyi na bakin mai azumi yace yahi almiski agun ubangiji kamshi doyin da yake huta ai mun sani idan aka kai wata karfe 3 karfe 4 zaka ji bakin mutun ya canza na kasancewa babu abin da ya shiga wata iska tana hutarwa to wannan iskar da take hutarwa daga bakinka wallahi tahi iska almiski kamshin almiski agun ubangiji me yake nuna maka kusanci na ubangiji da mai azumi yake cewa baya da haka mai azumi yana da wa'ansu horin tiki guda biyu idan an zo an yi ni da azumi an kawo kayan bude baki abinda an jima ba a sadu ba da shi ba zaka ji rai yana horin tiki kai ko da ruwa ne aka kawo zaka ji bawa yana horin tiki bayan an jima ba a sadu ba bayan an jima ba a sha ruwan ba zaka ji bawa yana horin tiki yake cewa to wannan horin tikin wannan shine horin tiki na farko shine yake cewa inda fitrihi lokacin da bawa zai yi bude bakin shi a lokacin nan bawa zaka same shi yana shewa yana horin tiki na dai yana da yaqinin ubangijin shi ya amsa insha Allah za ya samu ladan abu kuma ga kayan dadi na an kawo zu a wannan shine malamin yake cewa ba ai mutum mai zari kaman mai azumi abinda ya san ba ya iya cinyewa ba sai ka gani an tara kaza amma dai daga ya ci a bakin shi ya koshi wannan kuma yana daga cikin albarka wanda ubangiji yake sanyawa ga abincin mai azumi yake cewa horin tiki na biyu shine lokacin da bawa ya haɗu da ubangijin shi wannan ba karamin horin tiki bane ba da kai hadisi na Sahal ibn Sa'd sunni a Sa'd ibn Sa'idi daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a aljanna yace da kai wata kowa wanda ake ce mata ar-rayyan ita sunanta ar-rayyan yake cewa kai bari a faɗi maka ba wanda ya isa ya shiga aljanna ta wannan kofar sai masu azumi duk wanda ya kasance azumi sana'a shi ce to insha Allah a gobe kiyama wannan kofar ita ce za a ce muku gani ga ka gawane gawane dukkan mu a ce mana wannan kofar ita ce kofar ko wanda za ku shiga gidan aljanna da ita ai kaga ba karamar fadala bace ba a ce maka a'a ku a cikin ma a kofofi guda takwas wanda za a shiga gidan aljanna a ce kuwa ne ku suwa ne masu azumi ga kofofku ba wanda zai shiga shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yadkhulu minhu ahadun ghayrakum ba wani wanda zai shiga aljanna ta wannan kofa in ba masu azumi ba za a zo mai shela zai zo ya ringa shela wane ne mala'ika ne za ya zo ya ringa cewa aina sa'imun ina masu azumi suke ina masu azumi suke mu ce ga mu nan insha Allah za mu shiga ta wannan kofar kuma idan mun shiga za a like ta ba wanda za a budewa ya shiga ta wannan kofar wannan yake nuna maka fadala ta azumi da haka mu zagi ne damtse mu cika wannan sharuɗan guda biyu muna masu imani ga wanda ya farlanta mana azumtar wannan azumin ko muna masu kirdadin ladan da yake ko irin ta goma shi wanda yake gun ubangiji insha Allah zai azumin mu zai kasance karbabbe watan ramadan wata ne wanda kamar yanda muka yi bayani aka lazumta mana aka wajabta mana wajibi ne in dai mutun da halin ya azumce shi wajibi ne ya azumce shi to a yaushe ne ya kamata mu tabbatar da watan nan ya shiga kuma mu azumce shi shine shi kuma watan ramadanin baya tabbatuwa tilas sai da ganin wata sai da ganin wata in dai aka ce wata bai shiga ba to babu hirau wani ya ce a mun shiga cikin watan ramadan wajibi ne ya kasance an ga wata saboda hadisi hadisi na Abu Huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka hutar da shi a ingantaccen littattawansu yake cewa manzo Allah yana umurtan me yake ce mana sumu li ru'yati wa afthiru li ru'yati ku yi azumi dan ganin wata in dai ba a ga wata ba to ba hira azumi kuma ku ajiye azuminku ku yi sallati sallar idi dan ganin wata shi ma in dai ba a ga wata ba to ba hira ajiye azumi shine manzo Allah sai kawo istisna'i yake cewa fa in ghumma alaikum idan aka buye muku watan na Ramadan watan shi azumin ba ku ganshi ba dalilin gajimare ko dalilin wani hazo ko dalilin wani abu ko hadari yace to me ya kamata yi yace fa akmilu iddata ash-sha'ba wa fa akmilu fa addu 30 ko kuma wata riwaya fa akmilu iddata 30 sai ku tike lissahin kwana 30 kidan misali yau muna 27 muka wayi gari jibi 29 muka leka bu mu ga wata ba kuma wata yana tabbatuwa ne da ganin adali idan mutun daya yazo ya tabbatar yace ya ga wata aka ce kashe da babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammad ma'aikin shi ne yace ya sheda wannan babban limami ko babban jagora zai yi umarni da kowa ya dauki azumi a gobe dalili akan haka da kai hadisi na Abdullah ibn Umar wanda yake cewa mutane sun ga wata watan sun ga jinjirin wata na Ramadan yake cewa a lokacin da suka ganshi nace ne na tako na zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na bashi labari nake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas na ga jinjirin wata na Ramadan a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi azumi ya azumci ɗaya ga wata kuma ya umarci dukkan sahabban shi da su yi azumi a wannan wata wannan shi yake nuna maka lalle azumtar mutun daya yana iya tabbatar maka ganin mutun daya in dai adali ne yana iya tabbatarwa kowa yayi azumi a cikin wannan kasa shine kuma wannan bai ci karo ba da hadisi wanda aka samu hadisi guda biyu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Abdurrahman bin Zaid bin al-Khattab wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi azumi dan ganin wata kuma ku ajiye azumin ku dan ganin wata kuma ku yi yanka dan ganin wata yace idan ya boye a gare ya ajin watan jinjirin wata ya boye a gare ku yace ku cike lissafin kwana 30 yace idan masu sheda guda biyu suka yi sheda lalle wannan masu shedodin guda biyu musulmai ne yace to ku yi azumi kuma ku ajiye azumin ku zaka samu kamar ya saba wa wancan hadisin Abdullah ibn Umar haka da kai hadisi na gaba hadisi wanda wannan Amiru Makka Al-Haris ibn Hatib shi ma aka samu daga hadisi ne wanda yake ingantacce wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawari da mi yanka danganun wata idan bamu ga wata ba yace to idan bamu ganshi ba mutane guda biyu shaidu guda biyu wanda suke adilai suka ganshi yace to a lokacin nan muna iyawa bi yankan mu idan suka baiwa babban jagora ko libabi ko kuma shugaba suka bashi labarin sun ga wata to tabbas yana iya umurta da ayi yankan kuma a ayi dauki azumi ko kuma a ajiye azumi wannan hadisan guda biyu muna iya hada su gu daya sai mu gani kamar malam mai tuhfatul ahwazi da ya kawo yake bayani yake cewa idan muka dauka hadisin Abdurrahman ibn Zaid da shi Amiru Makka idan mu gani lalle hadisan suna nuna mana bi mafhumihi ba a mafhumin hadisin zan mu gani suna nuna mana haramci rishin halaccin shedan mutun daya wurin daukan azumi ko wurin ajiye azumi yace amma dai idan muka dauki wancan hadisin na Abdullah ibn Umar muka hada su sai mu gani hadisin Abdullah ibn Umar yana nuna mana in dai daukan azumi ne na watan Ramadan ganin mutun daya adali yana iya sanyawa mu azumce shi amma dai ajiyewa ko kuma wata na layya wannan lagudda ya kasance ya an samu shedu guda biyu wanda za su tabbatar mana lalle an ga wata ko an ga wata dan mu ajiye azumin mu ko kuma yi layya kuma shi yake nuna mana kasancewar da kai wata mas'ala wanda malaman fiqhu suka taya akan ta shine bai dacewa dan kai ka ga wata ka isa zuwa ga wurin shugaba ka bada labari ko kuma baka bada labari ba amma dai idan ka ta nuna maka sai kasar da kake cikin ta bata yi shela ba akan washe gari kowa ya dauki azumi kai ka dauki azumi bai dacewa ko kuma kai tahiya ya kasance kai kana cikin bai dacewa a wannan yanayin da ka dauki azumi kiran tilas ka bari lokacin da kasa ta yi umarni ko da idan ka bai nuna maka ba in dai shugaba jagora wanda aka sanya shi bangaren kula da ganin wata ko ajje azumi dan ganin wata ya bada labari yace a dau azumi ko ajje azumi to wannan wajibi ne ka dau kuma wajibin ka ne ka ajje ba'a buƙatar ka ce a'a sai kaga wata da idanuwanka wannan yana daga cikin jahilci yana daga cikin bid'a yana daga cikin abin da aka gada iyaye da kakanni wanda ake tafiya akan kuskure abin da yake wajibi a gare mu duk lokacin da aka ba mu labarin an ga wata to wajibinka ne ka dau azumi dan ganin watan wannan dan labarin da aka baka na babban jagora ya bada labari yace ya bada umarni yace kowa ya dauki azumi dan ganin wata dan an ga wata a wuri kaza adilai sun ba mu labari an sun ga wata idan baya dacewa mutun ya dauki irin bid'a wanda aka saba a ce a'a sai ka gani idan to aka ce sai ka gani kai kiyasi da makaho yaya za a iya ga wata suke cewa ai ubangiji ce ai faman shahida minkum shahara wanda ya ga ido ya ga watan ya ga jinjirin wata na Ramadan yace to ya azumce shi wannan ba haka bane ba wanda siyakin ayar da yazo ma'anar shi shine wanda Allah ya datar da shi ya halarci lokacin da ake lokacin azumta watan Ramadan to a lokacin nan aka ce me yi kokari ya azumci wannan wata na Ramadan kinan baka da wani uzuri idan lokacin da gwamnati ta ce maka wani dau azumi ko kuma wani ajji azumi baka da wani hurumi na ijtihadi kace a'a kai baka gani ba ko a garin ku ba a gani ba kullum kai umurni shine ubangiji yake bayyana mana ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulul amri minkum ya ku wanda kuka yi imani ku yi wa Allah da manzon shi biyayya kuma ku yi wa jagororin ku biyayya matukar abinda suka umurce ku bai saba wa Allah ba bai saba wa manzon shi ba kuma man kan mas'alar ganin wata ubangiji a shari'a ne ta mekawa jagorori wannan akalan su za su ja ta yanda ya kamata kinan su kuma su jagorori su yi kokari su yi wa talakawansa adalci wurin ganin wata matukar za a zo a ba su labari suka tabbatar waɗanda suka ba su labarin shedu ne adalai ne to wajibin su ne su isar da sako kuma a ayi shela da kowa ya dauki azumi idan kuma suka toge wallahi lahin ba akan talakawa ba lahin akan jagorori akan gwamnati Allah kiyaye sai mas'ala ta gaba wane ne azumi ya zamanto wajibi akan shi malamai dukkan su sun yi ijma'i akan azumi yana zamantawa wajibi akan musulmi mai hankali wanda yake balagagge kuma ya kasance wannan mutumin yana mai cikin koshin lahiya cikakken koshin lahiya kuma yana kasancewa shi mai cikakken koshin lahiyar ya kasance yana zanna a cikin gari saboda an bashi damar idan yana cikin tahiya ya ajje azumin shi kamar yanda aka baiwa macen da take haila ko take biki ita ma ta ajje azuminta sai ta rama wani lokacin da ta samu dama kamun wani azumi ya sake kewa shi ne ubangiji yake cewa wa alal ladina ba shi ba yake cewa fa man kana minkum baridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukha wanda ya kasance marar lahiya ne ko kuma ya kasance a halin bulaguro ita kuma mace wanda take haila wanda take biki tana cikin wa'inda ba su da lahiya yake cewa to a lokacin nan an ba su lamarin da su ajje azumin su a wannan yini na azumi su kai shi zuwa ga wajen azumi tsawon shekara kamun wani azumi ya kewayo su sai asumce shi kaga wannan sauki ne wanda shari'a ta bada kuma wannan zan mu gani kuma akwai hadisi wanda ta Rubai binti Muawwaz take bayyana mana take cewa ya lokacin da washegarin azumin Ashura manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika zuwa ga ƙari alƙaryoyi ƙauyuka da ayi shela ƙauyuka na wanda suke kewaye da garin Madina da ayi shela wanda ya wayi gari yana mai sakin bakin shi yana mai ci yanda bai rike bakin shi ba to yi kokari ya kame bakin shi ya kame sauran yinin shi da azumi wanda ko yayi wayi gari yana mai azumi ya ci gaba da azumin shi wannan take ce mana Muawiz take ce mana Rubai binti Muawiz take ce mana a lokacin nan mun kasance muna yin azumi kwana ɗaya kamun wannan Ashura kenan suna yin tasu'a take cewa baya da haka tace mun kasance muna umurtar yaran mu ƴan ƙanana wanda basu balaga ba muna sanya su su yi azumi take cewa wata dabara muke musu sai mu kawo kayan wasa na daga Abduga sai mu kawo sai mu ajje a gaba sai mu ajje a cikin gida sai mu hana yaro abinci meye muke so su muke yi mu ta'awwadar da shi mu saba mai yin azumi take cewa idan marece ta fara yi yaro ya fara kuka saboda yunwa a lokacin ne mu dauko kayan wasan nan sai mu ajje mai yaro sai ya shagalta da kayan wasan nan har zuwa lokacin da za a yi bude baki a lokacin nan sai su azo a yi bude baki tare da su haka wannan sabo ne ake yi wa yaro yaro ya dan yi yau jibi yayi kwana biyar bayan shi yayi haka dai ana yi ana dan zanyo hankalin shi to wannan zai sanya yaro idan ya tashi azumi ba ya kasance mai tashin hankali a rayuwa ba kale ka gani wanda bai saba ba azumi ba idan an ce watan Ramadan ya zo zaka same shi a cikin damuwa cikin tashin hankali yana kumiya ya san da yana huto da shi da Ubangiji ya san abin da yake yi bai tace ba amma dai kuma azumin yana bashi wahala me ya kawo sakamakon rashin yi lokacin da yana yaro lokacin da ya kamata a ce yana yi abin da ya kasance mai tashin hankali ba da haka mu ringa umurtar yaran mu su ladan ba wai yaran za a rubuta wa kai ma'aikin da ka umurce shi kanka za a rubuta yaran kamar yanda hadisi ya zo hadisi ne ingantacce wata mata ta zo wanda yake tambaya akan yaro ibadar da yaro yake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina tunanin hajji ne yake cewa eh kwarai kwa azumi ne afwan wata mata ce take tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan yara idan suka yi azumi yace kwarai kwa azumin su azumi ne wanda yake ingantacce amma dai ladan yana komawa kanki to dan haka kai ya kai ma'aiki ya ke ma'aikiya ki kokari ki ladabtar da yaranki ki saba musu koda yaro ba ya iya kaiwa ba a ringa dan ta'awwada shi ya tashi yayi zuwa lokacin da ya bukaci abinci in habba makawasi an bashi a bashi ba bane wanda yake wajibi akan shi ba amma dai a ringa mai koda rubin yayi ne ana tahiya zaka ji yaro yana cewa badi ko sati mai zawa sai nayi daya ko kuma badi sai nayi goma haka ana tahiya zaka gani yaro bai mai da azumi ba wani abba a cikin jikin shi ba zai ga lokacin da aka ce maka Ramadan yazo yaron nan yana sha'awa yana horin ciki ga wata wanda za a ci dadi za a yi kayan sallah za a yi kaza zai zo kuma shi ma sai ya azumci watan na Ramadan Allah da tar da ku sai mas'ala wadda tana da kyau a ce mun santa saboda kai kawo da wani zai iya tambayarka ko kuma wani kana tare da shi wani latijo ya kasance ko kuma mace wadda latijo wanda ya ba ma shekaru baya azumin zai bashi wahala idan yace ya azumce shi ko kuma mace wadda take da ciki ko kuma wadda take shayarwa ko kuma wani wanda yake mara lafiya yaya hukuncin azumin su yake duk wanda kasancewar shekaru sun jame ya kai 60 70 idan yace zai yi azumin to za a ji babu dadi to a lokacin nan an bashi damai ya ajje azumin shi ya ci yirin azumi amma dai za ya yi shiriya guda za ya ciyar da miskini guda daya duk azumi guda in ka sha zaka ciyar da miskini guda daya saboda mi saboda wadan shi madaukakin sarki wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin wanda ba sa iya azumta wannan wata watan Ramadan to za su ciyar da miskini guda daya shine nan da kai hadisi na Ata yake cewa a wannan riwaya ta Ata yake cewa yaji Abdullah ibn Abbas yana karanta wannan aya wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin yayi abada Abdullah ibn Abbas yake cewa ai wannan aya ba shahihiyya aya bace ba hukuncin ta hayyan ziyara ne yake cewa ayan nan tana tsokaci ne akan latijo wanda ya ja shekaru latijo wanda ya ja shekaru da mace wanda ta ja shekaru latijuwa kenan wanda ta ja shekaru wanda ba sa iya yin azumi to za su ciyar da miskini guda ɗaya a duk yinin da suka kon suka yi azumi a duk yinin da ake azumi su za su ciyar da miskini guda ɗaya haka ita ma wanda take da ciki da wanda take shayarwa madama ta tabbatar wa kanta wannan cikin da gare ta in dai tace za ta azumci yini guda to wannan abin da yake cikin nata zai iya sabon damuwa ko kuma rayuwarta tana iya salwantuwa haka ita ma mai shayarwa wanda idan tace ba ta sha idan tace za ta shayar za ta yi azumi a halin da take shayar da jaririnta za ta cutu yaronta za ya cutu to dukkan su an sarayen musu da azumi su ma hukunci daya hukuncin latijo wanda baya iya yin azumi hukunci dai aka ba su shine wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'am miskina ita ma za ta ciyar da miskini guda daya shi ma dalilin haka da kai hadisi na Abdullah ibn Abbas yake cewa hadisi ne wanda yake mursal yake cewa rukhisa li shaykh kabira an baiwa latijo wanda ya ja shekaru an mai rangwancin yin azumi haka latijuwa ba wanda ta ja shekaru an mata rangwancin yin azumi yake cewa a halin da suke iya yin azumi su sha ayinin su na azumi matukar ka shiga labin ka shiga itafta latijantaka kana sa ran koda ka ji kana iya yin azumin amma dai latijantaka ta zo ta same ka kaji kana iya yin azumin amma dai kuma idan an yi azumin wa da kai wani abin da zai biyo baya to an baka damar ka ajje azumin ka ka haltar da kanka me zaka yi zaka ciyar da miskini daya yake cewa kuma shi Abdullah ibn Abbas yake cewa babu ramuwa ba akan su ba wannan tiyaswar da tai ita ce matsayin azumin su idan Allah ya datar da kai ka ciyar da wanda yayi azumi sai ya kasance azumin shi ubangiji ya lullumka mai lada da azo a gani to yanda aka baka yanda aka bashi ladan haka za a dauka kai ma a baka ladan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce bana duk wanda yayi wa mai azumi bude baki yake cewa za a dauki ladan abinda aka baiwa wanda ya bude mai bakin nan za a dauke shi a bashi irin ladan da aka bashi ba tare da an tauyewa shi wannan wanda ya azumin ba lada ɗaya karshen ladan shi ka leka ka gani irin wannan fadala wanda ake cewa ina masu hali ku zo gagara basa a yanzu a kewayen nan za ka samu da kai wanda zai iya ɗaukan mutum goma ya ɗauki ɗawainiyarsu daga farkon azumi har ƙarshen azumi zai iya ciyar da su ya ringa bude musu baki abinda za a ci a gidan shi abinda iyallan shi za su ci za a dan ƙara su ma waɗannan mutane guda goma su zo su ci a cikin gidan shi wannan mutanen nan guda goma da ka bude musu baki suka ci suka sha a gidanka gwalgwadon irin ladan da aka ba su na azumi duk dai daga cikin su haka kai ma za a dauka a baka ba tare da an rage musu daga cikin ladan su ba akwai garabasar da ta kai wannan shi sanya salaf suke kokarin su hada su yi asusu saboda ni saboda Allah kawo su watan Ramadan su samu duk abin da gare su su ci su dauka su bada fi sabilillahi kyautar da zakai a cikin watan Ramadan ba dai take ba da kyautar da zakai a wajen watan Ramadan ba dalili shi shine hadisi wanda yake ingantacce Imam al-Bukhari Muslim ya kawo shi wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas yake cewa manzo Allah Abdullah ibn Abbas ko Ibn Umar ne ya kawo hadisi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kowa kyauta a cikin mutane ba wanda ba taba yin wani dan adam ba ko ba yi shi a nan gaba wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta ba shi ne yake kana ajwatun nas sigatul mubalaga ashwat yayi kowa kyauta yake cewa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kowa kyautar shi tana lullubkawa lokacin da watan Ramadan ya shigo lokacin da mala'ika Jibril yake zuwa yake cewa mala'ika Jibril ya kasance yana zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane dare kowane dare na watan Ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika Jibril sai ya zo me me yake suke yi idan ya zo me yace yudarisul Qur'an suna bita ta alqur'ani suna tilawa ta alqur'ani yake cewa kai bari in wadi maka yaya halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake lokacin da watan Ramadan ya shigo yace manzo Allah yana kyauta yace kamar yanda ka san kadaddar iska wanda idan an sake ta ana ba wani ruwanta kororo kororo lungu lungu sako sako zaka ganta ta shiga jikin kowa ta buga kuma kowa ya shaka yace to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kyauta a cikin watan Ramadan kamar yadda ka san iska ce sakakka wanda ubangiji ya sako ta he ta bu gidan kowa ta shaki kowa sawa'un kafiri wanda yake musulmi kowa he yaya yace wannan halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi idan muka leka zan mu gani yana nuna mana dubba guda uku yawan aikata aikin alkhairi baba kamar ciyasuwa kyauta sannan karanta alqur'ani na'am tsayuwa ta dare wannan abubuwa guda uku bi dacewa ga musulmi yayi wasa da su a cikin wannan wata na Ramadan ya kasance duk abin da ka san kana da shi wallahi tallahi ubangiji yayi alƙawari duk abin da bawa zai bada dan shi dan neman yarda shi fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqi shi zai mai maka gurbin kuma shine mafi alkhairin bawdata ka mika wa Allah al'amarinka ka bada dan ka san dan shi ka bada kuma shi zai mai maka gurbin wallahi tallahi Allah sai ya kado maka hanyar da zaka samu linkin balankin abin da ka bada wannan tsarin rayuwa ce ta tsarin rayuwa ce wanda ubangiji ya dora al'umma akan ta duk wanda kuma ya yi imani da haka wallahi ba tabewa a cikin rayuwar shi ka samu lokaci wanda zaka ringa wuridi da alqur'ani tilawa ta alqur'ani ka daukan wa kanka inda asuba bayan sallar asuba sahiyarka ranarka maraitanka daranka kai kokari ka raya alqur'ani wannan wata ne na alqur'ani wata ne wanda salaf suke zagire damtse akan ciyasuwa akan karatu na alqur'ani akan kuma salloli wanda suke tahajjudi da qiyamul layli Allah ya datar da mu sai mas'ala ta gwalgwadon abinda za a ciyas kamar yadda muka ce za a ciyas ne gwalgwadon abinda za a baiwa miskini guda daya zaka ciyar wanda aka dauke mai wannan susu ne latijo wanda shekaru suka ja da latijuwa wanda shekaru suka ja da mace mai ciki da mace wanda take shayarwa idan suna tsoron kawunan su da abinda suke shayarwa ko abinda yake cikin ta wannan mutanen guda uku go guda hudu su ne wanda aka sarayen musu da azumi idan suka ajje azumi to za su ciyar babu ramuwa akan su da kai asar na Anas bin Malik yake cewa lokacin da ya ja shekaru ai mun san Anas yana ɗaya daga cikin sahabban da manzo Allah ya musu addu'a Allah ya yawaita musu ya ba su tsawon rayuwa da albarka kuma ya yawaita musu cikin zuri'a yace wallahi tallahi Allah bai kashe shi ba sai da ya nuna mai tabbas manzo Allah sallallahu addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai addu'a ce wanda take an karbe ta yace sai gashi nan sai da yayi bayan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da yayi shekara 92 ka ƙara mai da shekara 10 wanda ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 102 kuma shekara 102 nan goma ce aka yi ana cikin wasanni amma dai daga goma abin da yayi sama 92 a cikin hidimar addini dukkan da aka yi ta da kuma rayuwar da take da ta kai albarka rayuwar da za a yi ta a cikin hidimar addini yake cewa sai ga Anas kuma diya bai gaza lissafa maka diya 100 Allah ba mu da mafin su yake cewa lokacin da jikin shi yayi rauni shekaru sun ja yake cewa sai gashi nan ya rasa azumi baya iyawa yayin shi saboda an ba shi rangwame ba tilasta ka ba aka ce sai kai ba an baka rangwamci shi sai ya wannan addinin addini ne wanda yake mai sauki duk wanda kuma ya nema ya tsanantawa kanshi wannan addinin to addini wasu yarin jaye shi wa shi sai ya aka ce maka daga shekaru sun ja kai kokari ka bari koda kana ji kana iyawa ka bari an yaye maka kurum ka ciyar da miskini yake cewa sai ya kirayi miskinai guda 30 yace ya shirya musu abinci wannan gurasa da nama yace ya shirya musu suka zo gidan shi suka kai tsaye suka ci suka watse shikenan fidiya shi wannan abin da zai ci sai ya kare wannan shi yake nuna mana dalili mafi rinjaye bangaren malumai suke tahiya malumman fiqhu akan mutun yana iya dauka ya wari rana guda ya tattara miskinai guda 30 ko 29 duk da ba ihtimali ne 29 ko 30 amma dai kai 30 in gudun kaka sake dawowa ka ce sai miskini daya kana iya warar rana daya ka zo ka tattara su a gidanka ka zaunar da su ka ci su mai dadi su sha mai dadi su tashi sai shikenan ka huce wurin haka idan da kai Allah ya kaddara da kai tsoho wanda baya iyawa kana iya mai wannan gatar ka kirawo miskinai su zo su ci ka ce wannan baba wannan fidiya ce abin da yake ciyesuwa wanda take wajibi akan ka albarkacin baka iya azumi ita ce yanzu na sanya aka yi maka wannan duka naka ne Allah datar da mu sai yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda suke kariya azumi a gulhuje shine na harko da kai ci ko kuma sha da gangam duk wanda ya ci ko ya sha da gangam to tabbas wajibi ne sai ya rama wannan rana ta azumi wannan wanda ya ci ya sha ya ci da gangam ya sha da gangam sai ya rama wannan ranar da ya azumta babu wata kafara akan shi sai dai ya nemi tuba zuwa ga Ubangiji saboda laihin da ya aikata ba karamin laihi bane ba babu wata kafara wadda ta zo wadda mutum wadda zai aikata amma dai idan halin da mutum ya ci ko ya sha yana mai mantuwa ba da gangan ba to zai ci gaba da azumin shi shine da kai hadisi na Abu Huraira yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana duk wanda ya ci ko ya sha yana mai mantuwa yace to ya cika azumin shi saboda wannan mutumin Allah ne ya ci su da shi ya shayar da shi wannan kyauta ce ta Ubangiji kana tsakan azuminka sai ka mance ka ci ko kuma ka sha wannan kurum kyauta ce ta Ubangiji kurum ne dai kurum ka ci gaba da azuminka kurum ka yi alheri ba wata matsala azuminka bai da wata matsala a gun Ubangiji haka koda wani yake kake tare da shi irin wannan haka take kama shi kakka yarda ka bashi lamarin ya ci gaba da cin abincin shi ya ramuwa a'a ya ci ya zarce da azumin shi babu komai akan shi hadisi na Abu Huraira wanda aka rawaito shi daga Abu Huraira daga bakin manzo Allah yake cewa wanda ya ci ba da gangan ba wanda ya ci ba da gangan ba ya sha ba da gangan ba yana da mantuwa to tabbas Ubangiji shi ne ya ciyar da shi ya shayar da shi abu na biyu azumin shi yana nan ya ci gaba da azumin shi kuma azumin shi yana nan kuma yanda aka ba wa wanda bai tun ba lada shi ma haka za a bashi takan yi hamma ya yi shi wannan kenan abu guda biyu ci da gangam ko sha da gangam wannan suna karya azumi qat'an abu na uku shi shine mutun yayi amai da gangam idan kurum mutun ya sa yayi amai ya janyo amai da gangam shi ma azumin shi ya riga ya karye amma dai idan ya kasance azumin ko aman ne ya rinjaye ka bayan da ka iya ka amayes da abin da yake cikin ka yace to zaka babu ramuwa akan ka kuma babu kafara akan ka saboda hadisin Abu Huraira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda amai ya rinjaye shi yayi shi yace to babu falaysa alaihi qata'u babu wata ramuwa akan shi yace amma dai duk wanda ya amai da gangam to wajibin shi ne ya rama wannan azumin wannan hadisi ne wanda Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Abu Dawud suka kautar da shi a cikin sunan yansu sai dai kalkashin wannan hadisin da kai mas'ala guda wadda malamai sun yi tsokaci a kanta. Fada mafi rinjaye shi shine babu komai, baya karya azumin shi ba, kuma babu komai a kan shi, shi ma zai zarce azumin shi. Da kwai Ibn Malik yake cewa mafi yawa daga cikin malamai sun tafi akan babu kafara ga wanda amai ya rinjaye shi yayi yayi aman. Haka da kwai wannan hadisi na Abi Darda yake cewa wanda Talha yake ce musu daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ajji azumi a wata ɗaya daga cikin rana wanda ake yin azumi, yake cewa sai na haɗu da Sauban a cikin masallaci, masallacin Dimashka, sai nake cewa ka ji abinda Abu Darda ya wadi mini, shin haka ne? Yake cewa kwarai ku abinda Abu Darda, abinda Abu Darda ya wadi maka, kwarai ku haka ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa shi Sauban yake cewa ni ma na zubawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, na zuba mai ruwa yayi arwalla a lokacin da yayi amai. Yake cewa a tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya huto zuwa gare mu a wani yini, yini na azumi. Yake cewa kurub sai amai sai ya rinjaye shi, yake cewa da amai da ya rinjaye shi sai yayi umarni da a kawo mai wani makayi na shan ruwa, sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sha ruwan shi. Sai nake cewa, sai muke cewa ya ma'aikin Allah, ai wannan rana ce wadda ku kake azumtarta. Yake cewa kwarai kwa ina azumtarta, sai dai ni amai ya rinjaye ni, nayi amai kuma babu wani komi akan shi. Wannan a hukuncin azumi wanda yake na nafila. Kinan mutum idan yayi wannan din shi zaya almai wanda ba da gangan ba, kinan zaya sharuwan shi ci gaba da al'amarin shi. Sai abu da hudu da biyar wanda suke karya azumi shi shine haida, jini na haila ko kuma jini na biki. Koda ya kasance ladani kafin yayi kiran sallah, rana ta fada kurum sai ta sai ka ga jinin ta yazo, a lokacin nan wannan yinin da tai babu shi ne ta sake lissahin shi, sai ta sake rama wannan rana ta azumi. Amma dai idan ya kasance lokacin rana ta fada ne ta ga jinin, to wannan rana ta shiga cikin lissahi, azumin ta yana da haka, sawa'un ya kasance haila ce ko kuma jinin biki. Sai abu na shidda shi shine saduwa da iyali. Idan mutum yana cikin azumi, yana mai azumta azumi, bai dacewa ya sadu da iyalan shi. Saduwa da iyali tana warware azumi, kuma da kwai kafara wadda take mai tsanani akan wanda ya tafi ya sadu da iyalan shi da gangan a yinin da ake azumi. Da kwai hadisi wanda Abu Huraira ya wutar da shi, yake cewa mun kasance muna zamne a majlisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai wani mutum ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, yake cewa na hallaka, na hallaka. A lokacin da manzo Allah yake cewa me ya same ka, sai yake cewa ai manzo Allah na abkawa iyallaina a cikin watan Ramadan, kuma ina mai azumi. Manzo Allah yake, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa shin ana iya samun baiwa a gunka wanda zaka enta a matsayin kafara? Yake cewa manzo Allah ai bani da baiwa. Yake cewa a'a ba a samu ba. Yake cewa shin ka iya azumta azumi wata biyu wanda suke a jere? Yake cewa manzo Allah bana iyawa azumi gashi dan wata guda, kwana 30 ma na gaza hakura na abkawa iyallaina, to ina an idan an ce mun in yi azumci wata biyu a jere? Yace manzo Allah bana iyawa, wannan hira a barta. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa shin kana iya tiyasa da miskini guda 60? Sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bana iyawa. Kunga wannan sune kafara ɗaya bayan ɗaya, wadda na farko wanda ya abkawa iyallan shi zai yi nema ya enter da baiwa. A wannan halin da muke ciki babu baiwa, kenan zai yi azumi wata guda biyu, wata guda biyu a jere. Akwai ɗaya daga cikin wannan khalifofi na daula Abbasiya ya abkawa ɗaya daga cikin kuyangan shi a cikin wata na Ramadan. Ya san da ya aikata babban laifi, sai ya tattaro dukkan malamai na daula, yace yana nema a mai fatawa miye hukuncin shi. Ya abkawa ɗaya daga cikin kuyangun shi a cikin wata na Ramadan. Babban malamin ya san da wannan hadisin, ya san hukunci na shari'a shine na farko zakka yanta baiwa guda ɗaya. Idan baka iyawa kai azumi wata biyu a jere, idan baka iyawa ka tsaya da miskini guda 60. Kai tsaye babban malamin nan kamun wani yayi magana yace hukuncinka na lahin da ka aikata shine zaka yi azumin wata biyu a jere. Kurum yayi adda aka watse. Babban malami yayi magana, ku almajiran shi kun ce a'a duk da sun sani da aka huto kurmiye daliban shi suka mita yaya zakai ka canza hukunci na shari'a yace wannan shine ake kira al-fiqh wa usulu shine jurisprudence abinda kake hange wanda yake gara shari'a yace ga abinda ubangiji ga abinda shari'a ta zartar yace wannan khalifa yana da hali ku yanguno gare shi ka sanar a gidan shi ya su kansu dai ne za a ce ke ai antar da ki kuma gobe ma abkawa wata zai ko kenan an fara wasa da shari'a yace idan nace me kuma ya ciyar da miskini tattin mutane nawa in aka ce double insectin ma ya ce su yafi karhin haka yace amma dai ga abin da zai shi zata zai ji zahi a cikin ran shi wanda idan an ce me yayi idan yayi gobe da ikon Allah yana kallon su tilas sai hakura har zuwa lokacin da alfijir lokacin da rana ta fada yace to wannan shine hukunci na shari'a wannan bawa Allah da yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan option da aka bashi baya iyawa a lokacin nan suna zamne gashi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma kun sani ai manzo Allah bil mu'mini da raufur rahima me to sai ne me tin kai ne game da mu'minai yake cewa muna nan zamna Abu Huraira yake cewa kurum sai aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani sanhu a cikin sanhun tike da dabino ya kai tiya 40 yake cewa kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana kawo shi yake cewa aina sa'in ina me mina wanda yazo ya nema a bashi fatawa ina yake sai ya ce manzo Allah gani nan sai yake cewa to dauki wannan sahun ka sai kai sadaka da shi mutun sattin zakaciyarsa shi sai yace to manzo Allah da koyi ki su guda wata sabon mas'ala yace to manzo Allah wanda zan ci su da su in wanda yayi da talauci ne a garin Madina zan ci su da shi ko kuma wa zan ta yi ciyar da shi yace a yace to manzo Allah yace yake cewa wanda yayi da talauci ya manzo Allah shi zan ci su da shi wannan dabinan da ka bani ko kuma sai yake ce ma manzo Allah to manzo Allah saurara ka shi dukkan kewayen Madina daga bangaren gusun inta zuwa bangaren yammanta babu wanda ya kai da talauci ba manzo Allah manzo Allah kai tsaye sai yace me to ka tai ka siyar da iyar danka manzo Allah yayi dariya wannan shi ke nuna wani irin tausayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kadan daga cikin abubuwan da suke iya karya maka azumi kuma idan sun karya maka azumin ga yanda ya kamata kai ka daidaita azuminka amma dai wanda yake ba wajibi ne sai ya rama wannan rana wadda yayi azumi sai abu guje mas'ala ta gaba wadda akan ta zan dan tsaida shi shine abin da yake mustahabbi mutun ya kiyaye su a cikin wannan wata na Ramadan na farko yana da kyau mu kiyaye yin sahur kuma ana son shi kasance karshen lokaci daidai lokacin da ladani ko lokacin da albiji yake gafu da ke tawwa kenan kana iya daukan minti 10 ya ishe ka ci ka sha kenan kamun minti 10 albiji da ke to kana iyawa ka ci idan Allah ya sanya lokaci ya ja maka da abin shan ruwa a hannunka to kai kokari ka sha a nitse koda kaga alfijirin ya ke to wannan ijma'in malamai kenan dalilin hadisin Anas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi sahur saboda a cikin sahur da kai albarka kuma hatta da malaman likita sun zana sun bayyana cikin mutum ko jikin mutum yana iya resiste ba a sami wani abu bai shige shi ba tsawon awa 14 bayan awa 14 to jiki yana samun tagayyaruwa yana samun wani abu wanda bai dace ba to shi sanya idan kai sahur zaka samu maximum in lokacin yin sahur zuwa lokacin bude baki baya hucewa awa 11 awa 12 to idan ka huce awa 13 zuwa 14 jiki yana samun matsala zaka ji ka shiga cikin rauni jiki zaka gani ko ina yana bakirkata sai sanya aka ce maka ka bari lokaci karshe ba wani abu wanda shari'a zata ce maka gashi nan kai ka ringa tunanin babu hikima a kai cikin shi duk abinda shari'a za ta ce maka kai wallahi da kai hijima a cikin shi sawa'ul hijima ta kasance duniya ce ko kuma lahira ce ko kuma duniyar ka da lahirar ka ko kuma duniyar ka kadai shi sanya aka ce maka kai sahur da kai albarka a cikin sahur abu na biyu shi shine wajibi ne yana da kyau mu kame kanmu da dukkan yin wargi wani kaga ana azumi wani sun zo sun zamna a fada an sanya salula gaba ana lido ko kuma ana kwas ko kuma ana wannan yace maka a wai cin lokaci ne diddan wai kasi da wani ko kasi da ko kasi wani abu wanda yake kuma baya haka wallahi mu ji tsoron Allah wannan baya daga cikin tabi'a ta mai azumi ta musulmi wajibi ne mu kane kanmu da dukkan wa'ansu warje-warje kallon bidiyo kallon wani abin da bai dace ba ko kuma irin iwace-iwace ko kuma wadayya shishan maganganu wanda basu dace ba wannan dukkan su azumi yana nisanta su wajibi ne ga mai azumi ya nisance su shi sanya hadisi na can baya da muka karanta hadisi Abu Huraira ya nuna mana idan ya kasance ranar yin azumin ku kada ya kasance yayi hauka yin jahilci ya ringa iwace-iwace ya ringa yasassun maganganu wannan duka bai dacewa koda wani ya takume shi yace wani ni azumi nake haka da kai hadisi shi ma na Abu Huraira manzo Allah yake cewa duk wanda bai bar fada ta zurba fada ta ƙarya ba fada wanda take yasassun maganganu ne yake cewa kuma da aiki da su yace Allah baya buƙatar yin wanda yayi riya baya buƙatar ajje wannan cin rishin cin shi da rishin cin shi kenan aikin banza ne zakai tsawon yininka na uku wajibi ne mu kasance muna da kyauta a cikin wannan wata kuma wajibi ne kuma mu ringa karanta mu ringa tilawa ta alqur'ani mu ringa bi ta alqur'ani in baka iyawa ka zo ka zamuna ko wani ne ka ajiye shi danka ne ka ajiye shi ya zamuna ya karanta maka alqur'ani ko da baka iyawa wani zo zamuna karanta mini in saurara haka ake biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in baka iyawa in Allah kaddara maka izihi da ka iya ka dauki qur'anin ka ko akan ka ka iya shi zamna kai ta meme ta shi tsawon watan ramadan in sattin gare ka kai kokari duk kwana uku a ce ka meme ta ta mi kokari mu bada lokacin mu a wannan watan wurin aikata ayyuka na alkhairi da wurin ciyarwa kyauta da wurin karatun alqur'ani wallahi wannan shi zai sanya ka samu rabo iya rabo a cikin wannan wata na ramadan sai abu na hudu a gaggauce shine gaggauta bude baki kada ka ringa tunanin a ai sai kaga duhu ya shiga matukar an ce maka rana ta fada wani ya zo gun Umar yace a ya bude bakin shi ya hawo saman raƙumi sai ga rana ashe bata fada ba kuskurta bai ida fadawa yace to wa aike ka gaban wa aike ka wasa ka ka hanga ka gani ka ga rana ta fada ko an ce maka a ga lokaci wanda rana take fada kai imani da waɗanda suka bada lokacin haka ne daga lokacin yayi kawai bukakinka ana so mutun ya gaggauta wani yana da cikin tabi'a ta kristoci da yahudawa sune wanda suke jinkirta azumi zaka samu wa an soyi bisa yi bude baki ba hey rana ta fada sun tabbatar duhu ya shiga wani yana daga cikin wauta da rashin sanin shari'a shari'a abinda ta baka dama shine daga an ce maka rana ta fada to kai kokari ka gaggauta bude bakinka koda kana cikin wani abu kana cikin wani hali ko kana cikin wani tsayi ko kana wani wuri ba gidanka ba ka samu ko dan dabino ne ka rike ka ci a bakinka ko dan ruwa ka sanya a bakinka in ka zo kuma kai bude bakin na kirki a gidanka ana so dai ka sanya wani abu a cikinka ka ajiye azuminka kuma ana so lokacin da zaka yi bude baki ka samu danyin abubuwa ka samu dabino idan baka baka samu dabino ba ka samu danyin abubuwa kayan legim idan baka samu ba kai da ruwa kuma ka nemi ladan gun Allah sannan yana daga cikin abubuwa wanda suke mustahabbi a ciki mutum yayi kokari yayi bude baki da abin da ya sawwaka a gare shi kada ya dora wa kanshi abin da ya sawwaka kamar yanda muka zana da biro idan baka samu ba ka samu danyin kayan itace idan baka samu ba ka samu ruwa ka sha ka godewa Allah Allah ya san al'amarin ya san kuma shi zai tabbata al'amarinka wallahi ba wani abu wanda ba wani shamuki tsankanin bawa da ubangiji duk abin da zaka me da zuciyarka tsakankaninka da ubangiji ka roke shi wallahi ubangiji ga sai ya amsa maka ba wata addu'a wanda bawa zai yi ta yana me yakinin wanda ya roƙa shine mai badawa shi ya isa yayi me wallahi ubangiji ya tozarta shi ya kyamsa mai atta shi ubangiji yana kumiya bawan shi ya daga hannu yace me ya bashi yake bashi Allah da tar da mu yana daga cikin abubuwa wanda suke mustahabbi bawa ya yawi ta yin su shine mutun ya yawi ta addu'a lokacin da yazo bude baki kai kokari kai wa kanka kai wa iyayenka kai wa zuri'aka kai wa kasuwancinka kai wa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a kai wa kasarka addu'a lokacin da kazo bude baki ɗan uwa da abunnan arziki wanda ake tare su ka sa su cikin addu'a wallahi duk wanda ka sa shi addu'a ba tare da waya ce maka wani imin addu'a ba ba tare da ya sani ba da ka sa cikin addu'a ba da kai mala'ika yana nan kanka yana nan yana cewa amin kai ma abinda ka roƙa wa wani Allah yayi maka kun gani ba karbin gara ba sa bace ba wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa hali na mummuni shi shine kullun yana fifita dan uwan shi kuma duk lokacin da zaka fifita dan uwanka wallahi abinda ka bada Allah sai ya baka shi abinda zaka yi wa dan uwanka Allah sai ya maka irin shilinkin balinkin shi kuma wannan yana da kyau wannan yana da cikin kadan daga cikin abubuwa wanda ya dace a ce mun zagi ne damtse a cikin su sai abubuwa wanda muna yana da kyau mu dan tsaya a nan kasancewar lokacin kiran sallah ya kai ko lokacin sallar ma ya kai abinda muka wada daidai Allah abinda muka wada daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana wannan wata wanda yake tunkarar mu muna fatan Allah ya sanya mu shige shi lafiya mu gama shi lafiya ya sanya a duk abubuwan da muka aiwata a cikin su a cikin wannan wata abubuwa ne wanda suke karbabbu wanda ubangiji zai zan mu sami yarda ta ubangiji kalkashin abubuwan da muka meka kuma ubangiji ya bamu lahiyar da zai sanya mu azumce shi har ga warkon shi har karshe ya bamu abin da zamu iya taimakawa wanda muka hisu karfi da wanda suke ce so su wajibi a gare mu Allah ya taimake mu ya bamu sa'a wannan wata ya sanya mu dace ya sanya muna cikin intattun shi wanda kullin a din rana sai an rubuta sunayenmu muna daga cikin wanda za a rubuta mu cikin intattun wannan wata wallahi wannan ita ce babbar garabasa na wannan wata ba wani wanda yake da zamani idan ya ga wannan watan zai ga wani Ramadan na shekara 1445 babu wanda yake da katin haka Allah ya kawo mu na 1444 Allah sanya mu azumce shi lamun lahiya sanya karbabbe ne duk abin da muka aiwatar ya sanya abu ne wanda ubangiji ya karba ya ba mu ladan shi ya sanya muna daga cikin wanda za a mana gatan shiga gidan aljanna ta koha wanda suke masu azumi in ya kama ma a sake huddo mu daga cikin wannan koha in mun shiga a ce bar a'a ai da kai wata ibada ma wanda ka sake aikatawa zo ga wata koha ta ku ka sake shiga muna fata ubangiji ya mana wannan gatan Allah taimake mu duniya da lahira ya gafarta mana ya gafarta mana iyayen mu da kakannin mu da malumman mu ya sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu ɗan uwa da kakanni da ɗan uwa da amanar arziki wanda ba rada muna tare da su mun azumci wannan watan tare da su bari Allah ya kaddara ba mu tare da su muna fatan Allah ya musu rahama Allah ya sanya aljanna ita ce makomarsu Allah ya yalwata musu cikin kabarransu wanda mu kuma muke dan larrahawa muna fatan Allah ya kara mana lafiya ya sanya mu azumce shi kuma ya nuna mana nabadin badada cikin koshin lahiya cikin imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب